Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Babu kuma kirar da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 29 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Fulani makiyayin yadda Allah ta yi kira ga hukumomi su bincike batun guba da ake zuba dabbobin su ana kashewa. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kori ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labarin jabirin jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai nemi afuwa ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba. Yana jaddada cewar ya nuna bacin ransa ne, amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow ba ne. Bai kamaci mutane irin wannan suna mulkin wata ƙasa ba, amma suna yi. A gaskiya idan suna mulki hakan bai gwada ba zan iya nuna damuwa na ba, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Litinin. Ina magana ne akan sauyin manufofi, in ji shi. Kalaman shugaban da ba karantowa yi a cikin takarda yayin da yake magana kan ƴan gudun hijiran Ukraine da kungiyoyin aikin sa kai na ƙasa da ƙasa a Poland a ranar Asabar sun tada cece-kuce a Amurka kan wasu kawayen yammaci a Turai suka bayyana al'ajabinsu. Sai dai sojojin Rasha sun dakatar da kai hari a kan Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, yayin da ake ganin sun mayar da hankali a kan yankunan gabashin Ukraine, a cewar babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka. To a hali da ake ciki kuma, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Litinin cewa babban jami'in aikin jin kanshi zai hanzarta neman hanya tare da Moscow da Kyiv na tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai. Batun gaskiya shi ne maganin wannan bala'i na jin kai ba jin kai bane siyasa ce, Guterres ya shaida wa manema labarai a helikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Don haka ya ce, ina kira da a gaggauta tsagaita wuta domin aikin jin kai kana a bada damar samun ci gaba da tattaunawar siyasa mai ma'ana da nufin cimma yarjejeniyar zaman lafiya bisa ka'idojin yarjejeniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce tsagaita wuta zai bada damar isar da muhimman kayan agaji da kuma baiwa farar hula damar kai komo laman lafiya, abubuwa guda biyu da aka gaza yinsu makonni da dama a Ukraine. Tuni babban jami'in aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya tuntuɓa kuma Guterres ya imani zai je Moscow da Kyiv nan ba daɗewa ba da zarar abubuwa sun daidaita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu da ake zato ƴan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyarsa zuwa birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jiya Litinin, bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Wani fasinja guda ya ɗora akan shafinsa na Facebook cewa ƴan bindigan sun ɗana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin, lamarin da ya dakatar da jirgin. Ya ce ƴan bindigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bindiga a wajen jirgin. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin kana ba a tabbatar da wani asarar rai ba. Sojoji sun tsare jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna, wanda ƴan ta'adda suka hana shi tafiya, in ji wakilin gwamnatin jihar Kaduna. Ana ci gaba da kokarin fitar da fasinjoji daga wurin da kuma sauran waɗanda suka samu raunuka aka garzaya da su asibiti domin kula da lafiyarsu. Wannan dai shine hali na biyu akan jirgin kasa tun cikin watan Oktoba a Najeriya, wanda ke fuskantar hare-haren masu tsatsauran ra'ayi da ƴan bindiga da suka yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai, matafiya da mazauna ƙauyuka domin neman kuɗin fansa, lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin firgici.
Juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, kungiyar Fulani makiyaya ta Miyette Allah rashin jihar Filato ta yi kira da a binciki zargin wani sabon salon kashe musu dabbobi ta hanyar guba. Wakilin Muryar Amurka Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoton.
Kungiyar Miyette Allah, ƙaramar hukumar basa da ke jihar Filato, ta buƙaci hukumomi da su bincika su kuma ɗau mataki kan sabon yanayin kisa da ake wa dabbobinsu ta hanyar sanya musu guba a abinci da ruwan sha. Shugaban kungiyar ta Miyette Allah, ƙaramar hukumar basa, Alhaji Ya'u Idris, wanda ya fara da bayyana irin yanayi na zaman lafiya da aka samu a yankin nasu da suka dade suna samun sabani da manoma. Ya kuma bayyana takaicinsa ne kan wani sabon salon kisa da ake yi wa dabbobinsu.
Matasan Irgu suna samana chemical a cikin ruwan da shanakanmu suke sha, kuma wani lokaci sai su diba maganin chemical din su sa mangoro ya mangorori sai su yadda shi a inda shanakanmu suke kiwo. Suna ce suna ta mutuwa.
Kun iya kiran koda kwararru ne su tantance cewa wato guba ake sama waɗannan dabbobin?
Sister Commander na Sister 3 Commander Farmer Kinwa ya tabbatar mana cewa ya ɗibi ruwan rafin nan da aka ce dabbobin nan sun sha sun mutu, ya kai jute an gwada an tabbatar lalle an sa poison a ciki.
Amma yanzu za a ce kaman shanu nawa adadin wuraren da kuke ganin kaman an sa guba din sun kai guda nawa?
Ran 16 ga watan ukun nan shanu hudu suka mutu a nan wajen dan tanko. Ran 20 ga wata akwai shanu guda 6 wanda suka kashe a hayin gadan kwal. Shekaran jiya can ranan Asabar akwai wanda suka kashe guda 6 kuma a hanyar Hariri. Jiya sun kashe guda 7 a nan bayan tagwayen dutse na filin jirgin jibin Mayangon nan. To abun yana bamu mamaki Zainab Babaji.
Amma kun kira su waɗannan matasa da kuke ganin kaman suke da alhakin sanya wannan guba, kun tattauna da su?
Akwai waɗanda aka kama su ma yanzu haka suna STF a kulle. Tunda barna-barna na ya kamata su yi magana a biya mu abin da ya sauwaka, ko da ma a rage mana asara. Mun gaji da kawo talaucin nan a kasa.
A bangare guda kuwa mai magana da yawun kungiyar raye kabilar Irigwe David Mallison ya ce ba su da masaniya kan sanya guba wa shanun makiyayan.
Kinsan wannan nemanki da fada zai yi komi ya gani a ce wai kai ne da laifi. Kamin nan ana tattaunawa yanda za a samu zaman lafiya ta shigo a kasan Irigwe watan biyu waye gari kawai muka tayar furane sun fara shigo kasan Irigwe ba taba su ba. A cikin hakan suka ciki gonakin mutane a kowai da suka tara a kowai da suka tattaka da shanikansu. In gani ba wanda ma mun yi magana wannan al'amuran da suna faruwa gaskiya ban san ko wanda da suka fito da shi ba.
Ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto jami'an tsaro ba su bada wani bayani kan batun ba, duk da sakon karta kwana da na aike wa hukumar STF. Hukumomin gwamnatin jihar Plateau da hukumar wanzar da tsaro ta Special Task Force sun nada kwamitoci daban-daban don kawo ƙarshen sa-insa da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a yankin na ƙaramar hukumar ta Basa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Pakistan ta fara shirin kada ƙuri'ar rashin amincewa da kamun ludayin Firayim Minista Imran Khan da zammar hambarar da shi bisa zargin rashin iya jagoranci. Jam'iyyun adawa sun dauki matakin bai daya akan yunkurin hambararwar a ƙaramin majalisar dokokin ƙasar. Majalisar mai wakilai 342 za ta fara muhawara akan wannan batu a ranar Alhamis, kana ana sa ran kada ƙuri'a a kwanaki masu zuwa. Prime Minister ya daina rike ofishinsa bayan da ya rashi amincewar wannan majalisa, a cewar shugaban 'yan adawa Shahbaz Sharif, yayin da yake karanto takardar rashin amincewar da aka nuna kai tsaye ta talbijin. Khan, wanda ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da mafi ƙarancin rinjayi bayan jam'iyyarsa ta lashe zaɓen shekarar 2018, yana fuskantar abin da masu sharhi suka kira da mummunan ƙalubalen siyasa a mulkinsa. Ya yi watsi da zargin rashin gudanar da mulki, ya kuma sha alwashin yin galaba akan matakin rashin amincewa da kamun ludayinsa. A ƙarshe, yayin da mutane da dama ke tsirewa daga ƙasar Ukraine zuwa ƙasashe makwabta don gujewa yaƙi, ƙasar Poland na ganin kwararren 'yan gudun hijira a kan iyakarta. Daga cikin mutanen da suka rasa masugunansu akwai wani iyalin 'yan asalin Ghana kuma 'yan Ukraine. Tun mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu, Poland ta karɓi 'yan gudun hijira miliyan 2. Mutane da dama ne suka isa iyakar Poland a garin Medika, ɗaya daga cikin manyan iyakokin tsallakawa zuwa Ukraine. Lilia a Champon da 'ya'yanta mata biyu, Esther da Jasmine, suna cikin waɗanda suka tsallaka a kan iyakar ta Medika. Ita ma Esther a Champon da ke zama manajar shirya ma'aikata a birnin Kyiv ta kwatanta tafiyar da mai matuƙar wahala. yayin da rayuwarsu ta dogara kacokan akan akwatuna guda uku da kuma jakukunan goyawa a baya. Lillian Achampong da ƴaƴanta biyu suna ci gaba da tafiya zuwa Jamus, suna fatan sake haduwa da sauran danginsu nan ba da dadewa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma Adalla, kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan sakon. Wannan gaskiya ne shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
ka sha ake cikin kada zalunci. Mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Hanyar mu ba ta fita kwata-kwata, garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya, rayuwar mu ya dogara da ita.
Tsakanin Fika da Maluri kilomita 22 ne, amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya.
Mun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala, kuma muna zaɓe a kowane lokaci, amma duk da haka ba mu samu amana wannan aiki ba.
Al'ummar yankin Fika kenan, musamman mazauna lardin Maluri a can jihar Yobe ta arewa maso gabacin Najeriya.
Afirka mutum ne ‘yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da farida baki
madalla masare har yanzu ababa mun inganta rayuwar bil'adama irin su hanyoyin mota da kiwon lafiya da ruwan sha da hasken lantarki a kasashe masu tasowa kamar Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga mazauna waɗannan kasashe da ma hukumomin su shugabannin gwamnati a kasashe da dama musamman a nahiyar Afirka sun kwashe shekaru masu yawa suna alƙaura da shan alwashin samar da waɗannan ababe ga 'yan ƙasa amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba kuma la'akari da wannan yanayi ne zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudurorin nan na ci gaban muradin ƙarni guda 8 a shekara ta 2000 kana a shekara ta 2015 suka rikide suka zama guda 17 da nufin zaburar da shugabannin kasashen duniya su maida hankali wajen kyautata rayuwar 'yan ƙasa ta hanyar samar da ruwa mai tsafta da kyautata sha'anin noma da ilimi da tsaftar muhalli da kiwon lafiya da kuma lamuran sufuri kodayake Najeriya na cikin jerin kasashen da suka rattaba hannu akan wancan daftari tun a waccan shekara ta 2000 amma dai har yanzu sassan kasar na ci gaba da fama da kalubalen ginshikan al'amura na bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa jihar Yobe dake arewa maso gabacin Najeriya daya ce daga cikin jihohin da al'umarta ke fuskantar kalubalen rayuwa tun gabanin jihar ta samu kanta a yanayi na matsalolin tsaro a shekarun baya Yankin Fika ta Gabas a jihar Yobe na cikin muhimman yankuna da ke cike da dimbin mutane kama daga 'yan kasuwa zuwa manoma sai dai duk da haka yana fama da koma baya musamman hanyar mota wadda ta tashi daga Fika zuwa Malori da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya kamar yadda Ayuba Adam Maluri shugaban reshen Abuja na kungiyar raya yankin mai lakabin Maida yake fadi
a lokacin zabe za su je su yi mana alƙawura daban-daban amma dai babban alƙawari da suke mana shine alƙawarin hanya saboda ba mu da hanya inda mana ta yi hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya rayuwar mu ya dogara da ita in an shigo da wani kayan masarufi duk abin da za a shigo da shi ta wannan hanya fika zuwa Maluri ne amma wannan hanyar ta gagara kullun a ce an samu a budget ya zama labari kuma ko shi mai girma gwamna mai mala da ya tashi alƙawarin da ya mana a fika lokacin da ya je kamfen shine alƙawarin hanyar Maluri da kuma ruwa da za a kawo zuwa garin fika ruwan sha amma tunda ya hau gwamnati babu wani abu da aka yi akan waɗannan alƙawura guda biyu ba mu da asibiti kwaya ɗaya da ake ƙara jini a fika ta gabar gabaki ɗaya ita gwamnati ta san haka in mata suka haifu da damana ko rashin lafiya in case din jini ya faru sai mun dauko majinyaci zuwa fika za ka yi tafiyan kwana biyu wani lokaci kwana da yini sun sani ba ƙarya nake faɗa ba tunda su ma suna zuwa wurin hanyar nan daga fika ne zuwa Maluri kilomita 22.5 ne duka tsawonta ba wani tsawo ne da ita ba wuri ne mai tsananin laka inda mana yayi ko da kafa ma wani wuri za ka ga laka yana kai kusan gwiwanka da kyar mutum yake tafiya bare magana mota ko mashin ko keke babu wani abin da ke tafiya saboda haka muna da majinyaci majinyata sun sha mutane su mutu akan wannan hanya sakamakon rashin wannan hanya mun ja hankalin gwamnati sosai sosai mun yi rubuce-rubuce shi ma gwamna mun rubuta masa leta mun kai liyazin office anan office din sa Abuja Yobe state liyazin office mun kai a government house da maturu mun kai wa shi ma minister na works duk wani senator namu bumai da shi house of Bala Ajije babu wanda ba mu kai masa ba amma har yau babu wanda ya ce mana ku ci kanku ba wanda ya damu da al'amarinmu ba wanda ya waiwaye mu ba wanda ya tausaya mana
sunana Umar Faruk Musa lallai muna cikin wani hali a wannan fika ta gabar tsakanin fika da Maluri kilomita 22 ne amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya yanzu halin da ake ciki yanzu lalle muna da bukatar taimako kuma wannan aikin su ne gwamnatin nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta duba wannan halin da muke ciki ta taimaka mana
sunana Haruna Adamu ga dukkan iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma a kowane lokaci muna zabe amma duk da haka ba mu samu wannan amana wannan aiki ba don haka mun yi kira mun bibiya duk wani hanya da ya kamata mu bi mun bi domin gwamnati ta waye mu tsamana amma dai har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa dole ne wannan gwamnati san da cewa muna da haƙi a kanta. Haƙin mu kuma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa ya kamata ya zamanto ta mana. Wannan hanya da sauran abubuwa an jima ana mana alƙawura kala-kala wanda tun kafin ma mu taso har muka taso hutsawar haka wannan dai alƙawarin da ake bani har yau dai ba abin da ya canja.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta a jihar ta Yobe ke faɗi da kuma yunkurin da mazauna wannan yanki na Fika ta gabas ke yi domin warware matsalarsu. A dakace mu.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka. A cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Masu are la'akari da yadda wannan matsala ta hanyar mota ta Fika zuwa Maluri ta addabi mazauna yankin ne suka himmatu domin tinkarar al'amarin.
A wannan shekara na 2022 wannan kungiya ta maida mai albarka muka yunkura muka ce ya kamata mu kira gidauniya don mu samu mu danyi face-face na wuraren da suke da matsaloli akan wannan hanya. Mun nemi miliyan 12 amma cikin ikon Allah muka samu naira miliyan 4. Miliyan 4 nan da muka samu manoma ne mazanna ƙauyuka haka suka dinga kawo hatsi da suka noma don su ci shi suka kawo suka ce a sayar a gyara hanya. Mu ma da muke kasuwanci da taro da sisi muka ɗauka muka bayar gwamnati tana gani kuma kafin mu yi wannan mun rubuta musu takarda mun aika musu mun ba su katin gayyata amma babu wani sisin taro da wani jami'in gwamnati a cikin wannan naira miliyan 4 da nake ma magana. Za mu dubi inda suke da fiyawan matsaloli mu dan tottoshe su a ta yadda inda manati za a samu ana dan wucewa. Sabida takaita maka labari a yankin Fika ta Gabar family ɗaɗɗe ne wanda ba su yi asaran dan uwansu ba akan wannan hanya kuma gwamnati ta sani. Ranar 19 ga watan 2 na wannan shekara 2022 muka zo mu muka kaddamar da aiki a wani guri da ake cewa gida mai randa wanda inda manati in ka zo gurin nan da mota daga karfe 10 na safe kana iya kai 12 dare baka fita ba kana iya kwana baka fita ba. Za mu zo mu face-face kawai sai ga sako cewar gwamnatin mai mala ta ce mu yi hakuri kar mu fara wannan aiki mu ba su sati ɗaya za su neme mu. Ita akwai Halima Kyari Joda ciyaman ta Fika local government ta hannunta wannan sako ya iso na kira ta ba ta dauka na mata text ba ta dauka akwai chairman na party na state ba mai gadaka baya daukan waya ba sa reply in mun kira su ba roƙo muke ba haƙƙin jama'a muke nema amma sun hana mu kuma sun ki su ba mu dama mu zanna da su.
Ayuba Adam kenan shugaban reshen Abuja na kungiyar Maida mai rajin raya yankin Fika da Maluri. To amma a nata bangaren gwamnatin jihar Yobe ta ce zancen nan fa da ake yi yanzu haka tuni ta sanya aikin hanyar ta Fika zuwa Maluri a cikin kasafin kudin bana kamar yadda kakakin gwamnan jihar mai suna Mamman Muhammad ya shaidawa abokin aiki Hassan Maina kaina. Sai dai Mamman din ya ki amincewa shi Hassan din ya dauki sautin muryar sa a na'ura. To Allah ya kyauta. Masu are baki daya karshen shirin dan kasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Maina kaina Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa za mu raka aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki.
To mara lagai da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokacin da sallamu na barma sai shugo mana da sharhin jaridan jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa a yayin da ake gab da shiga watan azumin Ramadan farashin kayan abinci ya cila sama a kasuwanni. Lamarin da tuni ya fara tada hankulan magidanta. Jiriyar ta ce kilogram na naman rago wanda a kwanaki ke jika uku na sefa ya haura jika uku da rabi yayin da galan mai lita 5 na man girki ya tashi daga jika 5 da rabi zuwa jika 6. haka shi ma kwalin siga da ke jika 25 ya koma jika 30 yayin da buhun hatsi da ke jika 24 a watan da ya gabata ya kai jika 37 a halin yanzu lamarin da wasu 'yan kasuwa ke dangantawa da abubuwa uku wato annobar corona da matsalar tsaron da ta addabi wasu kasashen wannan yanki sai yakin da Rasha ta kaddamar akan Ukraine kore yake wasu na ci gaba da korafi akan sabon tsarin biyan kudaden harajin da aka so mazartarwa a Niger jaridar Le Horizon na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta dauki matakin sassauta kudaden harajin ababen masarufi irin su fulawa suga man girki da dai sauransu da nufin baiwa 'yan kasar damar samun walwala sakamakon tashin farashin irin waɗannan ababe jaridar ta ce a yanzu dai hankulan jama'a sun karkata wajen 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje domin ganin ko za a fara samun rangwame sakamakon wannan mataki da ke zuwa a jajibirin shigar watan azumin Ramadan jaridar La Flamme ta ce hukumomin Niger na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan samar da sabbin dakarun tsaro a ci gaba da ƙarfafa matakan tunkarar kalubalen tsaro a makon jiya wata bataliyar jandarmomi mai kunshe da askarawa 1,558 ne aka damƙa wa tutar ƙasa bayan da suka kammala ɗaukan horo na tsawon watanni 12 jaridar ta ambato ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da ke bayani da yawun gwamnati yana mai yi wa waɗannan matasan jandarmomi jawabi akan mahimmancin aikin da suka runguma da kuma abubuwan da ake jira daga gare su a duk lokacin da suka hallara fagen daga jaridar Air Info ta bayyana cewa al'ummomin karkarar Kawar da ke jihar Agadez sun koka game da mawuyacin halin da suka shiga na rashin hanyoyin sadarwa inda kamfanonin wayar tafi da gidanka ke tatsar bayan Allah kuɗaɗe na ba gaira duk da cewa ana fama da matsananciyar tangarɗar layi jaridar ta ce magajin garin Bilma headquarter karkarar Kawar Malam Koshi da ta yi hira da shi ya bayyana mata cewa har yanzu ba kamfanin da ya kafa na'urorin samar da internet a takaice rayuwa ce ake yi cikin duhu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule Mummuni Barma da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
To Sarbino a takaice Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai nemi afuwa ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba yana jaddada cewa ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow bane bai kamaci mutane irin wannan suna mulkin wata ƙasa ba amma suna yi a gaskiya idan suna mulki hakan bai gwada ba zan iya nuna damuwa na ba Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Litinin To a hali da ake ciki kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Litinin cewa babban jami'in aikin jin kanshi zai hanzarta neman hanya tare da Moscow da Kyiv na tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai. Batun gaskiya shine maganin wannan bala'i na jin kai ba jin kai bane siyasa ce. Guterres ya shaida wa manema labarai a helkwatar majalisar ɗinkin duniya don haka ya ce ina kira da a gaggauta tsagaita wuta domin aikin jin kai kana a bada damar samun ci gaba da tattaunawar siyasa mai ma'ana da nufin cimma yarjejeniyar zaman lafiya bisa ka'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya. A ƙarshe wasu da ake zato 'yan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyarsa zuwa birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jiya Litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Wani fasinja guda ya dora akan shafinsa na Facebook cewa ɗan bindigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin lamarin da ya dakatar da jirgin. Ya ce ɗan bindigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bindiga a wajen jirgin.
To madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo sirga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ji sabkanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amradin Baba Yakubu Makeri da ya tana na gabatarwa sai Salamin Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl ni Sarfil Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.